بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بياك يا أخوة أني من سلم على دين المسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي أتاك بسك ألا بيقوى بيقوى ميوان يكدر هدور موانا سافية لهدي أرانا تشابير ga watan Jumadal Ula a shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma ya daidai da 17 ga watan 11 a shekara ta 2024 miladiya. A wannan masallaci mai albarka na tunawa da babban malaminmu margayi Sheikh Abubakar Ikara, Allah ya kara masa rahama da jin kai. A wannan gari na Ikara, kamar yadda sanarwa ta gabata, munasabar haduwarmu shi ne don taya ɗan uwa shugaba na ƙaramar hukuma wanda Allah Maɗaukakin Sarki ya bashi nasara, murnar samun nasarar da Allah ya bashi, tare kuma da yi masa nasiha da kuma yi wa junanmu baki ɗaya. To, da farko ‘ya’yan uwa masu albarka, duk mutumin da ya zaɓi hanya ta addinin musulunci a matsayin hanya da zai gode wa Allah bisa ga ni'imar da Allah Maɗaukakin Sarki ya masa, wannan ko shakka babu ya yi abin a yaba masa, musamman cikin masu mulki. Domin samun ire-irensu a irin wannan lokaci yana da ƙaranci, da yawansu hankulansu ba a irin nan yake karkatowa ba, musamman idan an samu irin wannan dama. Wani hankalinsa yakan tafi zuwa ga kolewar duniya, wani hankalinsa kuma yakan takure ya zama shi bai gode wa Allah subhanahu wa ta'ala bisa ga ni'imar da ya masa ɗin kanta ta hanyar da ta dace ba, ko da kuma a ce bai yi abin da bai dace ɗin ba. Da haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cikin littafinsa mai girma cewa dukkanin wanda ya yi wa ni'ima kuma ya gode masa, to shi kuma Allah zai masa ƙari bisa ga wannan ni'ima. Wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid. To, sannan mu sani kowace ni'ima Allah Maɗaukakin Sarki zai tsayar da mu ya mana tambaya a kanta. Summa la tus'alunna yawma idhin anin na'im. Da farko ‘ya’yan uwa, hadisi ya tabbacin sahih Muslim daga Abu Huraira, Allah ya ƙara masa yadda, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa haqqul muslimi ala al muslimi sittun, haƙƙin musulmi a kan ɗan uwansa musulmi guda shida ne. Ƙila ma hunna ya rasulallah, sai aka ce waɗanne ne su ya ma’aikin Allah. Ƙala, sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idza laqitahu fasallim alaihi. Na farko, in kun haɗu da shi a hanya kai masa sallama. Wa idza da'aka fa ajibhu, in ya gayyace ka wani hidima tasa ka amsa masa. Matuƙar baka da wani kuzuri da ya sha kanka, kuma matuƙar wannan taro da za a yi babu saban Allah a cikinsa. Wa idza stansahaka fansah lahu, in ya nemi kai masa nasiha to yana da haƙƙi a kanka, dole kai masa nasiha. Wa idza aqasa, kuma idan yayi atishawa fa hamidallah yace alhamdulillah fa shammithu kai kuma sai kace da shi yarhamukallah wa idza marida fa'udhu in yi rashin lafiya kuma kaje ka duba shi wa idza mata fattabi'hu idan ya mutu karaka jana'izarsa to wannan hadisi yana nuna mana haƙƙin da ke tsakanin mu ijunan mu na dole ne idan wani daga cikin mu ya nemi mu masa nasiha ko mu muka nema ai mana to dole ne ai mana kuma bisa ga amana bisa ga kallon girman Allah ba wani abu koma bayan haka ba a wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dubbule mana addini gaba ɗaya yace addinu an-nasiha shi addinin nan dan nasiha ne ko kace nasiha ginshiki ce a cikin addinin musulunci sahabbai suka ce kulna liman sai muka ce ya ma'aikin Allah to wa ake wa nasihar qala lillah sai ce nasiha ga Allah malamai suka ce nasiha ga Allah shine kai imani da shi kuma ka bi shi ba irin nasiha da ake wa sauran mutane ba naka ce wa na gyara kaza wa na yi kaza shi Allah nasihar da ake masa shine ai imani da shi kuma ai masa biyayya wali rasulihi sai kuma nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma nasiha ga manzon Allah ai imani da shi a girmama shi a so shi sama da komai har kai sannan ai masa da'a wali a'immatil muslimin kuma ane wa shugabannin musulmi nasiha daka shugaba yana daga cikin waɗanda Allah madaukakin sarki yayi umarni da cewa ai musu nasiha nasihar shugaba kamar yadda zamu ji shine kusan dukkanin abin da shugaba yake da su na haƙoƙi akan mabiyansa to sannan wali ammatil muslimin ga magarin musulmi su ma kowa yana da haƙƙin ai masa nasiha gurgurdan bukata a wani hadisin har ila yau wanda Imam Muslim ya fitar shi ma daga Abu Huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah yarda lakum salasan Allah ya yarje muku abubuwa guda uku wa yakrahu lakum salasan kuma ya kiye muku abubuwa guda uku sai ya ce fa yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a Allah ya yarje muku ku bauta masa kuma bai yarda ba ku hada shi da kowa a cikin bauta wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu kuma ku yi riƙo da igiyar Allah baki ɗaya kada ku rarraba igiyar Allah shine alqur'ani ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko kalimatu shahada ko dukan su baki ɗaya to sannan wa antu nasihu man wallahu wallahu amrakum kuma ku yi nasiha ga wanda Allah madaukakin sarki ya jibanta muku ya jibanta masa al'amarin ku ma'ana shugaban ku kenan to ko shakka babu a musulunci nasiha ga shugabanni sanannen abu ne sai dai malamai suka ce kowa da irin matakinsa da irin kuma damarsa ta yi wa shugaba nasiha nasiha ga shugabanni ba kamar nasiha ba ce ga gama gari kamar yadda muka sani kamar yadda dukkan wanda yake da alaka da ilimi ya san wannan ana yin nasiha da shugaba idan an samu kebancewa da shi daga kai sai shi idan ba ka da ikon ka isa gare shi to ka isar ta wanda wanda ka san zai isan masa sai dai idan abu ya kai kiki ka ka ba yadda aka iya idan shugabanni sun rufe kofofinsu ta yadda ba za a iya kaiwa gare su ba to wannan kadai shine uzuri da laruran da take sa ake wa shugabanni nasiha daga nesa kuma tare da haka da tausasa lafazi da mutuntawa da girmamawa kamar yadda Allah ya tura annabi Musa da dan uwansa Haruna zuwa ga Fir'auna sufiyayyin annabawa cikin ulul azmi minar rusul shi kuma cikin kangararrun azzaliman shugabanni da ba a taba yin irin su ba a tarihin duniya amma tare da haka Allah yake faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha ku ga ya masa zance mai taushi dan tayu ya gargadu kuma tayu ya ji tsoron Allah to wannan ko shakka babu ka'ida ce da Allah madaukakin sarki ya shimfiɗa wajen yi wa shugabanni nasiha a guje shugaba yana da haƙƙoƙi akan mabiyansa haƙƙi na farko shine su ji kuma su yi masa da'a ma'ana duk abin da zai faɗa dole ne a girmama shi a saurara da kunne na natsuwa da kuma na sauraro sannan kuma duk umarnin da zai bi na ayi dole ayi na abari dole abari matakar bai saba wa Allah ba ubangiji madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu atiu Allah wa atiu ar-rasul wa ulil amri minkum ya ku wadanda suka yi imani ku bi Allah ku bi manzon Allah ku bi shugabannin ku sai Allah yake fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul amma idan kun samu sabani cikin wani abu ko kun ce ga yadda za a yi shugabanni sun ce ga yadda za a yi to ku koma ga Allah da manzon sa komawa ga Allah shine a tuntubi Qur'ani ne yake domin duk wata rigima da ka sani in za a koma Qur'ani za a samu warwararta wa maktalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum to da haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya wajabta mana da'a gare shi ya wajabta mana da'a ga manzon sa sannan ya umarce mu da lalle mu yi wa shugabannin mu biyayya sannan yace idan mun samu sabani da su to mu komo zuwa gare shi dan ya gaya mana mawarwara hadisi ya zo daga abdullahi dan umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace as-sam'u wat-ta'atu haqqun 'ala al-mar'i ji da bi wajibi ne akan kowane mutum fima ahabba aw kariha cikin abin da kake so ko wanda baka so ba dole bane shugabanka kowane lokaci yayi maka abin da kake so hasali mai tarbiya ba yana duba abin da ake so bane yana duba abin da yake daidai ne mu kalli irin yadda iyayenmu suka yi mana tarbiya da yawan abin da iyayenmu suka samu mu yi wanda yin sa yasa sanadiyar sa muka zama mutane ba abu ne wanda zuciya take so ba asali ba abu ne wanda muka ji dadin yin sa ba lokacin da aka samu amma kuma a ƙarshe sai ya zame mana me alkhairi to da haka shi shugaba cikin biyayyar da aka ce ai masa na umarni da zai ko hani ko da a ce abin mutane ba sa son sa amma shi kuma ya hango alherin haka ko da a ce mutane suna so shi kuma ya hango sharrin haka to in dai ya yi umarni a cikin wannan abu in dai ba saban Allah ba ne to dole ne ai masa biyayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake malam yi umar bi ma'siya matakar shi dan adam ba a umarce shi da sabo ba to dole ya ba umarin da aka yi masa fa iza umira bi ma'siya amma idan umarin da shugaba ya maka saban Allah ne to fala sam awala ba'a anan shari'a bata ce ka ji ba bata ce ka bi ba da haka abinda wannan yake nunawa shugaba ba ma'sumi bane zai iya yin umarni da abu wanda yake mai kyau wanda ya dace da shari'a bai saba wa shari'a ba kai ma kuma din ba ma'sumi bane zai iya yiwa a umarce ka da abu mai kyau amma baka gano shi ba to a irin wannan yanayi dole ne ka aje son zuciyarka ka bi umarnin shugabanka matakar ba saban Allah ya umarce ka da shi ba amma a inda shi ma shugaba ya kuskure wa daidai yayi umarni da abin da ba daidai ba to anan shi kuma ba za a bi shi ba domin ka'idar da Allah subhanahu wata'ala ya dora mu akai da kuma ka'idar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanar da mu fa innahu la ta'ata liman khaluqin fi ma'siyati al-khaliq abu na biyu Hasan al-Basri yana cewa a ƙarƙashin waccan ka'ida ko a ƙarƙashin waccan matashiya ta ji da bi yace hum yaluna min umurina shugabanni su ne suke jibintar lamuranmu ko hum yaluna min umurina khamsan suna jibintar abu biyar cikin al'amuranmu jigo na farko sai ce aljuma'a su suke jagorantar musallar juma'a yana magana akan a da lokacin da shugabanni na rayuwa da na addini a hada suke kamar yadda zaka ga sarki a wancan lokacin shine liman shine alkali shine komai to da haka Hasan al-Basri yace mutuna fa shugabannin nan su suke jan musallar juma'a wal jama'a su suke jan musallar jam'i wal eid su suke jan musallar idi was subur su suke kare mana iyakokin kasa daga afkowar duk wani abin da ba ma so wal hudud sannan su suke tsayen mana da haddodi mana dokoki da oda sai ce wallahi la yastaqimu ad-dinu illa bihim naran sai muku da Allah addini ba zai tsayi ba sai da shugaba wa in jaru wa zalamu ko sun yi keta ko sun yi zalunci sai ce wallahi naran sai muku da Allah lama yuslihu Allah bihim aktharu mimma yufsiduna abinda Allah yake gyara mana da shugabanci yafi abin da shugabannin suke yi na barna ma'ana Hassan al-Basri yana fadar wannan a karkashin wancan hadisi da muka karanto dan ya nuna wa mutane muhimmancin shugabanci wasu daga cikin magabata suna cewa ayi shekara 100 da shugaba azzalimi yafi ayuni guda babu shugabanci saboda barnar da al'umma take fadawa a ciki idan ta rasa shugabanci abu na biyu shine shugaba yana da haƙƙi akan mabiyansa na su girmama shi girmamawa da bai wuce abinda Allah da ma'aiki suka ce ba girmamawa ta mutuntawa girmamawa ta martabawa girmamawa da babu wulakanci a ciki babu tozarci a cikinta wasu daga cikin shugabanni zaka ga ba sa son ma a girmama su sukan so su yi rayuwarsu normal kamar da ta mutane to amma tare da haka wannan baya bada damar kuma a ci mutuncin su ko a tozarta su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisi wanda Imam Abu Dauda ya rawaito yace inna min ijlalillahi ikramu bishaybati almuslim yana daga girmama Allah girmama dukkanin wani mai furfura musulmi wa hamilil qur'an da girmama mahaddacin alqur'ani ghairil ghali fihi wal jafi an ba wanda yayi guluwi a ciki ba kuma wanda yake tozartarwa ko wulakantarwa ba da abin da yake dauke da shi na ilimi din to sannan sai yace wa ikramu bi sultanil adil a wata riwayatil muqtib da kuma girmama dukkan wani shugaba mai adalci ko mai kwatanta gaskiya abu na uku na haƙƙin da shugaba yake da shi akan mabiya shine su yi masa nasiha kamar yadda bayani ya riga ya gabata lallai ne shugaba dole ne shi a karan kansa ma matukar yana son shugabancinsa ya yi kyau to sai ya samu masu gaya masa gaskiya a cikin mutane sau da dama ina faɗa mutum biyu yana da wahala su gane masoyansu na gaske amma in sun so za su iya ganewa da mawadaci da mai mulki ba su fiye gane masoyansu ba domin kowa suka ce masa AA yake ce musu kowa suka ce masa a'a a'a ne in ka ce fari ne a ce maka fat in ka ce baki ne a ce maka kirin to ko shakka babu kai kuma ka fi kowa sanin kanka ka san abin da kace farin ne ba farin bane ka san abin da kace bakin ne a wani lokaci ba bakin bane to yana daga cikin dabarun shugabanni masu hangen nesa shugabanni kwararru ta fuskar shugabanci sukan rike masu gaya musu gaskiya galibi masu gaya musu gaskiyan nan wani lokaci ba na kusa da su bane ba na nesa ne da su wani lokaci da kansu suke takawa su je su ce wani gaya mana gaskiya kaza da kaza me yake faruwa shi yasa za ku ga a majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah madaukakin sarki ya albarkaci annabi da mutanen ƙauye al-a'rab mutanen ƙauye su idan suka zo suna gaya wa annabi gaskiya ba sa boyewa saboda su suna kaskan fidira yan binni sun fi munafurci amma yan ƙauye gaskiya da gaskiya ne shi yasa sahabbai suka ce muna son ba ƙauye ya zo majalisar annabi saboda kai tsaye zai faɗi gaskiya ku duba hadisin Zulyadaini ko wanda Zulyadaini malaman sharhi suka ce rajulun minal a'rab wani mutum ne daga cikin ƙauyawa annabi rafkanuwa fa yayi a sallah sallah mai raka a hudu annabi ya raka a biyu ya sallama amma duk sahabbai na kusa da shi suka kasa gaya masa saboda kwarjinin shugabanci kwarjinin annabta amma kawai shi Zulyadaini sai ya tashi ya ce ya rasulullah a kusurati salatu am nafita ya ma'aikin Allah yau sallah rage mana ita akai ko kuma manta akai kai tsaye kenan ko kai fi daya mai ruwaya yake wa fil qawmi Abu Bakr wa Umar fa haba ayyukallimahu a cikin mazaunan wajen fa akwai Abu Bakar Abu Bakar abokin annabi ne tun yarinta amma ya kasa yi masa magana to kai ma ranka ya dade zaka iya tashi da abokin ka tun yarinta da kila tare ku kai dokin kara tare ku kai kaza tare ku kai kaza amma yanzu kai din na daban ne ba dole bane ya iya kallon ka yace maka kaza saboda dalilai guda biyu kwarjinin mulki gaskiya ne ba ƙarya bane bal ma haƙƙi ne da shugaba yake da shi a mutunta shi a girmama shi in akwai sunan tsokana da ake gaya masa yana yaro da kana gaya mai to yanzu baka gane akwai bambanci dan wani lokaci ba shine zai maka gyaran ba akwai wanda suke gefansa za su gyara maka ana bani labari janar abace Allah ya ji kansa da rahama yana yaro a Kano yana da abokai sun tashi ana ga ya masa wani suna na tsokana har ya zama shugaban kasa bayan ya zama shugaban kasa wata rana sai abokan sa na yarinta sai suka kai masa ziyara bila to ɗaya daga cikin abokan sa irin an kai su inda aka sauke su da komai kan su zo su ga shugaban kasa dan sai an ba su lokacin da za su zo kuma su ganshi to shikenan kawai ya fito zai tafi masallaci yana hanya su ma sun fito kawai sai akai aune ɗaya daga cikin su sai ya hango shi shaukin ganin sa kawai sai yasa ya faɗi wannan sunan tsokana wani to kawai aka ce a mata sai haka ya kalli wajen ya san duk wanda ya faɗi wannan sunan ya san shi tun yana yarinta to wannan kallon sako ne kawai sai ya juya ai wannan da aka kai shi ga durum aka lallafa shi washe gari da aka kawo shi wajen shugaban kasa su gaisa ya tafa da shi ya fashe da dariya yake kai baka san yanzu an girma ba ai yanzu ba wannan sunan da aka shugaba wanda yake so shugabancin sa yayi kyau lallai ne ya rinka neman waɗanda za su rinka gaya masa gaskiya ko da ransa zai ɓaci duk da cewa su masu faɗar gaskiyan nan kar mu manta cewa su ma mutane ne za su iya kuma kuskure lokacin da suka yi kuskure kuma dole kai musu afuwa ka kalli alkhairansu hadisi cin sahih al-bukhari da muslim sayyidina umar yana da ɗan majalisa sharaɗin ƴan majalisar sayyidina umar shine mahaddatan qur'ani ne ba ka zamowa cikin ƴan cabinet a gwamnatin umar sai ka haddace qur'ani shine qualification ɗinka na farko to akwai wani daga cikin ƴan majalisar sayyidina umar yana da ƴan uwa daga ƙauye sai wata rana wani ɗan uwansa daga ƙauye ya kawo masa ziyara sai ya ce da shi ni ko ba zan koma gida ba tunda kai ɗan majalisar shugaban ƙasa ne sai ka kai ni na gaida shugaban ƙasa sai ya ce ai wannan ba matsala mu je mutumin nan yana shiga fadar sayyidina umar da ya kalli sayyidina umar sai ya ce ya ibn al-khattab hay ya ibn al-khattab ya masa magana irin mata ƙauye yake kai ibn al-khattab yace ku mutanen birni kun manta da mu na ƙauye ba kwa ce makamana ba kwa kaza duk komai ya tare abin ni sai umar ya fusata to shi wanda ya kawo shi din ya tabbatar da cewa shi kuma umar a ka'idarsa abu ɗaya ce duk zafin da ya ɗauka duk fushin da ya yi in ka karanta masa qur'ani jikinsa yana sanyi nan da nan bai tsaya cewa ranka ya daɗe ya haƙuri ba ya yi kuskure a kawai sai ya uzu billahi ya fara karatu sai ya karanta faɗin Allah qudil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilin ubangiji yana rarrashin shugabanni ya ce ku yi riƙo da afwa ku yi umarni da kyakkyawa ku kauda kai ga biran wawaye sai ya ce ya amiral mu'minina haza min al jahili wannan yana daga cikin wawaye domin maganar da zai mamaki bai santa ba to shikenan sai sayyidina umar ya kyale shi sai ya ci albarkacin alqur'ani yana daga cikin haƙƙin da shugaba yake da shi akan mabiyansa shine su rinƙa masa addu'a ta fatan alkhairi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Auf ibn Malik al-Ashja'i yace khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum fiyayin shugabanninku su ne wanda kuke son su suke son ku wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum kuke musu addu'a suke muku addu'a ta alkhairi wa shiraru a'immatikum amma mafi sharrin shugabanninku alladhina tubghidunahum wa yubghidunakum wanda suke kin ku kuke kin su abinda ake so shine dole ne shugaba ya rinka ware wani lokaci da yake wa mabiyansa ko talakawansa addu'a Allah ka shiri talakawa na Allah ka hore min su Allah ka taimaka min wajen in sauke nauyin su Allah madaukakin sarki kai musu albarka to haka su ma kuma talakawan su rinka yi masa mu gane akwai addu'ar da ake zuwa gaban shugaba a nemi masa wannan tafi kama da roƙo da kirari musulunci baya son wannan addu'ar da tafi tasiri shine addu'ar da zaka keɓanta daga kai sai Allah ba ma sai ya san kana yi ba in dai da gaske gyaran al'umma kake so shi ma ba ma sai ya san kuna yi ba in dai da gaske nasarar yake so mu rinka keɓance junanmu da addu'a kuma keɓance kai juna da addu'a yi wa kai ne domin ya tabbata a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sahih muslim hadisin Abu Zar yace duk wanda yayi wa dan uwansa addu'a lokacin da dan uwan baya nan kuma bai sani ba to shi ma Allah zai turo mala'ika ya tsaya daidai kansa duk abin da ya roka wa dan uwan nasa sai mala'ikan ya ce walaka bi mislihi kai ma Allah ya baka irin sa to shi yasa da yawa daga cikin magabata suna yin wata dabara idan suna so Allah ya biya musu bukata ba sa roƙon Allah directly sai su rinka wa ƴan uwan su addu'a saboda idan kai kai wa dan uwanka addu'a to kai kuma mala'ika ne zai ma kaga addu'ar mala'ika ta fita ka to da haka kada mu manta da junan mu wajen yi wa junan mu addu'a musamman kyawawa musamman na alkhairi musamman na gari kada mu zama miyagun shugabanni kada mu zama miyagun mabiya masu tsinene ne a tsakanin su da juna kamar yadda wannan shine halin mu a yau mafi yawancin mabiya ba ka jin maganganun alkhairi a zuka a bakunan su game da shugabannin su mafi yawancin shugabanni ba ka jin maganganun alkhairi game da su game da mabiyan su to wannan sai ya zama cewa ana tsuki ne wa juna duk al'amuran sai suka dagule duk al'amuran sai suka lalace kullina ya rasulullah sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah idan muka kai matsayin da muke tsine wa shugabannin mu su ma suna tsine mana afala nunabidhum inda zalik to ba za mu fito da fito da su ba a wannan lokaci qala la sai annabi ce a ahir ba a fito na fito da shugaba ma aqamu fikum as-sala ma aqamu fikum as-sala ma aqamu fikum as-sala matakan suna sallah tare da ku to duk kuskuren da za su yi a san yadda za a yi a gyara musu amma ban da tawaye sai manzo Allah yake ala man waliya alaihi wali ku saurara ku ji duk wanda wani shugaba ya shugabance shi fara'ahu ya'ti shay'an min ma'siyatillah sai yaga shugaban yana yin abin da bai dace ba na saban Allah falyakrah ma ya'ti min ma'siyatillah ya kyamaci abin da shugaban nasa yake yi na saban Allah wala yanzu anna yadan min ta'a amma kada ya masa tawaye abin da wannan yake nuna wa shine galibi yanzu muna mulkin siyasa akwai mutanen da duk abin da shugabanni suka yi kila in jam'iyyar su daya kila in ubangidan su ne to wannan abun idan ma kashi ne za su canja shi su yi masa kwalliya su mai da shi shinkafa da salak da tumatir da komai to wannan kuskure ne zuga shugabanni zugawar da zaka kai su ka baro su zugawar da zaka nuna musu ba matsala alhalin da matsalar to wannan haramun ce kuma a musulunci irin yadda aka ce kai musu addu'a ta fatan alkhairi to kuma in sun yi ba daidai ba ba a ce ba ka zama dan kore ba a ce ba ka zama dan ba su kariya ta fuskar nuna abin da suka yi nan daidai ne alhalin kuma ba daidai din bane ba al-Fudail dan Iyad Allah ya ji kansa da rahama yana cewa law anna li da'watan mustajaba ma sayyamnaha illa lil imami law anna lana da'watan mustajaba ma sayyamnaha illa lil imam da a ce ina da addu'ar da idan nayi take Allah zai karba mana Allah ya bani damar ya ce ya Fudail yi addu'a kwaya ɗaya zan karba maka yace to da ba zan yi wa kaina ba shugaba na zan yi wa ita saboda me yace saboda idan kaina nayi wa dalli na gyaru matsala al'umma ta bata dauke ba amma in shugaba na ya gyaru to matsala al'umma ta dauke domin sayyidina Uthman dan Affan yana fada yana cewa inna Allah la yanzu bi sultan ma la yanzu bil qur'an Allah yana canja mutane da karfin shugabanci in an samu shugabanci na gari canjawar da ko qur'ani baye wa mutane irin wannan yanzu shekara nawa muke karatun alqur'ani amma me yasa kullun halayen mu da dalala cewa suke yi saboda shi qur'ani rarrashi yake yi zabi yake bayarwa faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur amma shugaba yau in yace ba wanda zai bi wannan hanyar wanda yake sama ya biyo a aje yan kato da gora in baka ji aya ba ka ji gora kuma dole ka kiyaye to shi yasa dajircewa shugabanni tana taimakawa wajen gyaruwar al'umma imamu ahmad dan hanbali yana faɗa wa inni la ad'u lahu ni nakan yi wa shugaba addu'a bit tasdidi na Allah ya daidaita masa lamuransa wa tawfiqi Allah ya bashi gaman katari yace fil layli wan nahari cikin dare da wuni ina yin wannan addu'a wa ta'id kuma nakan yi wa shugaba na addu'ar Allah ya karfafe shi sai yace wa ara zalika wajiban alayya imamu ahmad yace kuma ina ganin hakan wajibi ne a kaina in yi haƙƙi ne da Allah madaukakin sarki ya dora mu ya yan uwa wannan a takaice yan takaicewa haƙoƙin da shugaba yake da su akan mabiya ba tare da iyakancewa ba amma dai mu sani shugabannin mu suna da haƙƙi akan mu mu ma muna da haƙƙi akan su mun fara da haƙƙin shugaba akan mabiya domin girmamawa dan shugaba shine gaba amma za mu biyo da haƙoƙin mabiya su kuma akan shugabanni ko shakka babu mutum ko da ake ba mai ilimi bane inda yana da lafiyayyen hankali ya san mabiya kan za su zama suna da haƙƙi akan shugabannin su addinin musulunci ya dunkule waɗansu haƙoƙi guda biyar wanda su ne jigo a shugabanci duk shugabancin da bai kula da waɗannan haƙoƙi guda biyar ba to in ka ce da shi kakar wajen uba kamar yadda Bahaushe yake cewa wai ta fi babu da a ce dai babu banda ita haka Bahaushe yake kin fi babu kakar wajen uba to in ka ce haka wannan shugabancin ba kai kuskure ba domin waɗannan abubuwa su ne suke tabbatar da ɗan adantaka su ne suke tabbatar da mutuntaka su ne abubuwan da dole ɗan adam yana da buƙatar su da haka su ne ƙashin bayan abin da shugabanci yake zuwa don ya kula da su abu na farko shi ne kula da addinin mutane domin Allah ya halicci mutane ne ba don komai ba sai don su bauta masa to da haka matuƙar wannan bautar ba a sa ta a gaba ba to rayuwar ta zama aikin banza ba ta da amfani da haka dole ne dukkan wani shugaba na farko ya kula wa al'ummarsa da addininta idan na ce kulawa da addini duk abin da ake da bukata ta fuskar addini to dole ne shugabanni ya zama suna da ruwa a ciki addini yana da bukatar a samu natsuwa domin in babu natsuwa ba zai yiwu ba dole ne shugabanni su samar wa mutane natsuwa natsuwa ta ciki da natsuwa ta waje ya zama mutane suna samun abin da za su rayu cikin sauki mutane su zama suna kwana ba sa cikin fargaba da tsoro mutane su zama babu wani abin da yake barazana ga rayuwarsu babu wani abin da yake barazana ga tattalin arzikinsu babu wani abu da yake barazana ga zamantakewarsu to wannan shine abin da yafi komai ga dukkanin wani shugaba ya sa a gaba shine Allah yake allazina in makkannahum fil ardi aqamu salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar wa lillahi aqibatul umur shugabannin kwarai su ne waɗanda in mun ba su dama a ban ƙasa kansila ka zama ciyaman ka zama gwamna ka zama shugaban ƙasa ka zama na farko aqamu salah za ka kula da tsayi da sallah wa atawuz zakah za ka kula da zakka wa amaru bil ma'ruf za ka kula da umarni da kyakkyawa wa nahaw 'anil munkar za ka yi hani ga buran aikata mummuna sai Allah ce in kai haka ka biya ni walillahi aqibatul umur sauran kuma ka bawa Allah to da haka shugabanni su kula da wannan abu na biyu shine kula da rayukan mutane haƙƙi ne akan shugaba duk abin da zai zama barazana ga rayuwar al'ummarsa to ya zama wannan abun yana daga cikin abubuwa na farko da suke gabansa suke kan teburinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada kyakkyawan misali akan haka ubangiji da kansa ya masa shaida azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim duk wani abu da ya zama matsala ga rayuwar al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to annabi shi yake fara tinkarar wannan abu sahabbai suka ce har mun gane idan za mu tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in akwai matsala a gaba to annabi sai yake ku bi wani a baya in a baya ne matsalar ake tsammanin za ta zo sai annabi ya ce ku yi gaba na biyo ku a baya in a gefe ne sai ya ɗauki gefen ma'ana dai don ƙoƙarin karewa al'ummarsa dukkanin wata damuwa wata rana a cikin garin Madina aka ji wata ƙara cikin dare ƙarar da ta firgita kowa manya-manyan sadaukai jarumai suka tashi suka fara ɗaukan makamai don a fita a kewayo a ga me ke faruwa amma kafin kowa ya fito manzo Allah har ya fita ya hau dokinsa ko siddi babu ko linzami babu da haka annabi da ya dawo ya ga sahabbai jarumai suna fitowa sai yake cewa ku koma lan turabu matsalar ba za ta kai gare ku ba an riga an gama da ita to da haka a yau shugabanninmu suna da bukatar su zamo mana irin haka domin muna tsaka da cikin hali mawuyaci muna cikin halin tsaka mai wuya musamman akan abin da ya shafi tsaro da zaman lafiya al'umma ba ta da wata mafita in ba shugabanninta ba al'umma ba ta da waɗanda za ta sa a gaba don su share mata hawayenta game da ire-iren waɗannan abubuwa in ba shugabanninta ba da haka dole ne shugabanni su ji tsoron Allah wajen damuwa da damuwar al'ummarsu da kuma share musu hawayensu abu na uku shine tsarewa mutane hankulansu tsara hankali yana bayuwa ne zuwa ga yakar dukkan kayan maye da dukkanin hanyoyin da ake samun isowar wannan kayan maye zuwa ga al'umma. Yana daga cikin abin takeici da yawa daga cikin shugabannin mu a yau zaka ga suna tafiya tare da masu sai da kayan maye, wasu ma a wani lokacin saboda takeici su suke raba kayan maye. Wannan cin amana ne na al'umma a farkon farawa. Ka ji tsoron Allah shugaba, ka sani abinda ba za ka yi wa ƴaƴanka ba kar ka yi wa ƴaƴan wasu, amana ce. Yana daga cikin abinda Allah yake jarraba shugabanni da shi a yau na fandare wa ƴaƴansu saboda sakaci da suka yi ta fuskar amanar ƴaƴan mutane. Ka sa ƴaƴan mutane su je su yi abinda ba za ka sa ƴaƴanka su yi ba. In lokacin wahala ne kila na kamfen na siyasa na kaza, za ka ga ƴaƴan mutane suna da amfani, amma idan an zo mulki ƴaƴan masu mulki kuma su suka fi amfana. To a irin wannan lokaci shugabanni an sani ƴaƴanku suna da wani haƙƙi na daban a kanku, amma ku sani ƴaƴan al'umma ma ƴaƴanku ne. Yadda Allah zai tambaye ku akan ƴaƴanku, haka zai tambaye ku akan ƴaƴan al'ummarku. Manzo Allah ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, sai ya ce wal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati, dukkaninku masu kiwo ne, dukkanku za a tambaye ku akan kiwon da Allah ya baku. Sai annabi ya fara lissafi daga sama ya ce shugaba mai kiwo ne, kuma za a tambaye shi akan al'ummarsa da aka ba su kiwonsu. Da haka duk abin da shugabanni za su yi na ba sani ba sabo wajen a yaƙi sha da fataucin miyagun ƙwayoyi a cikin ƴaƴan al'umma, wallahi wannan haƙƙi ne akan su Allah maɗaukakin sarki zai tambaye su. Abu na hudu shine kulawa al'umma da mutuncinta. Duk wani abu da zai taɓa mutunci dole ne shugaba ya hana shi, dole ne ya dakatar da shi. Daga nan ne musulunci ya sanya hukuncin ƙazafi, in wani yau wani sharri ya faɗi maganar da ba haka ba, to ko ya kawo hujja ko kuma a yi masa haji. Abu na ƙarshe shine tsare tsatso. Shi yasa musulunci ya saukar da ayoyi na hana zina, na hana yin dukkan wata alaka ta saduwa tsakanin namiji da matar da bata halatta gare shi ba. Waɗannan su ne abubuwan da a dunkule malamin musulunci suke kiransu da ad-daruriyatul khams, larurori guda biyar da dole ne shugabanni su kula wa al'umma. Yana daga cikin haƙƙin da al'umma take da shi akan shugaba ya zama mai adalci, ya zama mai amana. Idan aka ce adalci shine dora abu a inda ya dace. Duk wani abu da ka sani za ka wakilta wani a kai ya mai girma shugaba, to ka kalli cancanta, ka kalli dacewa, kar ka kalli cewa wane ya mun wahala. Ko shakka babu wane ya maka wahala kuma ya kamata ka biya shi, amma kar ka biya shi da abin da zai tafi akan hisabin al'umma. Yana daga cikin abin da muke fama da shi a arewacin Najeriya na taɓarɓarewar ilimi. 'Yan siyasa sun maida ilimi ya zama abun wasa. Daga jihar Kano muke, mun san wannan ba yanzu ba tintin talatalacen. Idan aka yi siyasa aka gama, 'yan jagaliya da suka raka shugabanni kamfen sai a dawo ana ba su ofa ta karantar da yara, sai a tura su ƙauyuka su zama su ne malaman firamare. Sai ka ga wani in ya je ba abin da yake a firamaren ƙauye sai shan wiwi, bai iya komai ba. Ilimi wanda abu ne jigo na al'umma, amma a rasa abin da za a wulakantar a biya ɗan jagaliyar siyasa tukwicin abin da ya na wahala sai da ilimin al'ummar mutane, ilimin ƴaƴan mutane, a biya shi da wani abu. Gwamnati tana da faɗi kamar yadda kuke faɗa, ko kaga ana ɗaukar mutanen da ba su kamata ba ana ba su ofa ta tsaro. Yaro sai ya zama ɗan daba, ya fitsari ƙafarsa a garinsu, ya gagara, sai a je a samo aikin jami'an tsaro sai a bashi. Shi yasa waɗannan abubuwan wallahi muna cikin haɗarinsu a arewacin Najeriya. Kun ga maganar ilimi, maganar tsaro, shi ilimi ko a cikin masu hankali sai na daban ake bawa, amana ce. Shi harkar tsaro ko a cikin jarumai na daban ake bawa. To shi yasa za ku ga abokan zamanmu su suna ci gaba ta wannan ɓangaren, mu kuma kullum baya muke ci. Su suna ci gaba ta fuskar ilimi, mu muna baya. Su suna ci gaba ta fuskar tsaro, mu muna baya. Wanda zai baka tsaro ya koma shi yake baka tsoro. To kaga wannan yana daga cikin cin amanar al'umma da dayawa daga cikin 'yan siyasa suke yi. Muna fatan Allah maɗaukakin sarki zai tsare shugaban wannan ƙaramar hukuma da faɗawa cikin irin wannan koma. Sannan ita amana shine kai abin da ya dace. Ubangiji yace inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adli. Yin abin da ya dace ta fuskar zartar da hukunci, ta fuskar yin doka, ta fuskar tsawatarwa. Kada ya zama akwai wasu shafaffu da mai waɗanda su suna taka doka, doka ba ta aiki a kansu. Kada ya zama idan wata dama ce ta aiki ga waɗanda suka cancanta, amma akwai waɗansu na hannun dama shafaffu da mai su ake yi wa, ko da kuma su ba su cancanta ba. To wannan yana daga cikin cin amanar al'umma. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza usila al-amru ila ghairi ahlihi fantabiru sa'a. Da an fara yin abu ba bisa ga cancanta ba, ya koma alfarma, to ku jira alkiyama tana dab da faruwa. Nana Aisha take ba da labari, tace wata rana wata mata daga cikin mutanen Madina, mata ce mai daraja mai martaba, ƴar manyan mutane, sai ta aikata laifin da ya kamata doka ta aiki a kanta. To amma sai mutane manyan gari suke ganin idan an yi haka za a ji kunya. Sai aka turo Usama dan Zaid yana yaro karami ya zo ya bawa Annabi baki ya rarrashe shi, dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kale, sai Annabi ya fahimta. Take Annabi ya tara sahabbai ya huduba, huduba mai zafi, yace ku sani abin da yasa aka halakar da al'ummar da suka gabace ku, idan ƴaƴan manya suka yi ba daidai ba sai a kale su, amma idan ƴaƴan talakawa suka yi to sai a tsaye musu da doka da oda. Sai manzo Allah ya rantsa yace wai wallahi ni na rantsa muku da Allah, law anna Fatimata binta Muhammadin sarqat laqata yadaha, ko ƴata ce Fatima ƴar Muhammadu ta yi laifi sai na tsaye mata da doka. To matakan shuwa gabanni za su yi ba sani ba sabo wajen doka da oda, to al'umma za ta zauna lafiya. Shuwa Abdullahi Gwando yana da wasu kalamai masu kyau wanda yake ba wa shuwagabanni shawara. Yace na farko, shugaba ya yi wa mutanensa adalci. Ba wani shugaba da duk duniya za ta bi shi, babu shi. In ma akwai wannan tunanin a zuciyarka, ya mai girma shugaba, ka cire shi. Dolen dole ne a cikin mabiyanka akwai wanda ba zai yi jam'iyyarka ba, kuma yana da ƴancin haka, kuma ɗan ƙaramin hukumar ka ne. Kamar yadda kai ma kake da ƴancin kai jam'iyyar da kake so, shi ma yana da ƴanci. To amma ka'ida shi ne a musulunci, da zarar an ce wane ya zama shugaba, to maganar ba ɗan jam'iyyata ba ce an gama. Yanzu da wanda ya zaɓe ka da wanda bai zaɓe ka ba, da wanda yake jam'iyyar ka da wanda ba jam'iyyar ka yake ba, duk sunansu ƴan ƙaramar hukumar ikara, talakawan ka ne, kuma Allah ya tabbaye ka akan su. To kullum mu rinka tunawa kanmu wannan, da haka su mutane adalci ake so a yi musu. Shine kowa abin da yake nasa, kar a cuce shi, kar a zalunce shi, kar a tauye masa haƙƙi. Amma waɗanda suke masoyanka su kuma ka kyautata musu, ko shakka babu. A ɗabi'a irin ta ɗan adam, kai ba ɗan adam ba, ko ubangijin ƴan adam, wanda ya kyautata ana kyautata masa. Liyajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Amma kar a zalunci kowa, a yi wa kowa da kowa adalci. To da haka shuwagabanni su zamo masu tunawa da Allah zai tsayar da su, zai musu tambaya akan ƙanana da manya, fari da baƙi na dukkanin abin da suka gudanar na shugabancinsu. Abu na gaba na haƙƙin da mabiya suke da shi akan shugaba shine kada ya ha'ince su, kada ya musu algus. Algus shine haɗa gaskiya da ƙarya, sawa'an cikin aiki ne ko cikin zance ne. Abinda ka san ba zai yi ba ya shugaba, kar kai wa al'umma ka ƙarya, ka fito ka gaya mata gaskiya. Bahaushe yake in za ka faɗi faɗi gaskiya komai ta ka ja maka kadiya. Manzo Allah yake mutum uku Allah baya kallonsu, kallon rahama, baya gafarta musu zunubansu, kuma yana barinsu a cikin azaba mai raɗaɗi. Daga ciki sai manzo Allah yake shugaba maƙaryaci, domin ita ƙarya kana yin ta ne ko don ka samu wani abu, ko kuma don ka tsare kanka daga wata barazana. To shi shugaba ba yi da wannan. Shugaba daga wajensa ake neman a samu. Shugaba shi ne mai alhakin ya ba wa kowa tsaro, kaga shi baya tsoron kowa, to don me zai wa mutanensa ƙarya? In abu zai yiwu ya yiwu, in ba zai yiwu ba zai yiwu ba. Wanda wannan yana daga cikin abin da yawa daga cikin 'yan siyasa suke kwafsawa, suke ja Allah ya fita daga harkarsu, ba su sani ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada misali da kasuwanci, yace albayyani bil khiyar, da mai siye da mai siyarwa kowa yana da damar ya yi ko ya fasa. Malam ya tafarraka, matukar ba su rabu da juna ba, suna tare a waje guda. Sai Annabi yace fa in sadaka wa bayyana, idan suka yi wa junan su gaskiya suka yi bayani burika lahuma fi bai'ihima Allah zai shiga lamuran yayi albarka amma wa in khatama idan suka yi wa junan su burumburin suka boye wa juna gaskiya muhiqat barakatu bai'ihima Allah sai ya fita daga cikin hulɗar su duk wata hulɗa da ake yi ta gaskiya da gaskiya akwai Allah a cikin ta amma duk hulɗar da wani ya shigo da ha'inci da rufa-rufa to Allah yana fita daga cikin ta shugaba aqiqa da gaskiyarka yafi a soka akan ƙarya duk soyayyar da aka yi maka akan ƙarya wallahi sai ta ƙare kuma a ƙarshe sai ta zama ƙiyayya amma duk inda aka yi maka akan gaskiya to wata rana sai an soka sai yazkuruni qaumi idza jadda judduhum wa fi lailatin zalma yuftaqadul badar wani mai hikimar zance yace akwai ranar da mutane na za su tana ni in suka dandana kudar su wata ran sai sun biyo cikin duhun dare da fitila suna ina wani saboda mai abin da ya gaya musu ya tabbata kamar yadda annabi shu'aib ya gaya mutanen sa fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila allah inna allaha basirun bil ibad manzo allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi inda take kafin nan allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu la taqulu allaha wa rasula wa takunu amanatikum antum ta'lamun ya ku wadanda suke imani karku ha'inci allah karku ha'inci manzo allah karku ha'inci amanonin da aka baku alhalin kuna sani a hadisin ma'aqil dan yasar annabi yace ma min abdin yastar'ihi allahu ar-ra'iyya ba wani bawa da allah zai bashi shugabanci komin kankanta sa komin girman sa fa yamutu yawma yamut yazo ranan mutuwar sa tayi ya mutu wa huwa ghashul li ra'iyatihi yana ne ha'intar mabiyansa illa harrama allah alayhi aljanna fa ce ba zai shiga aljanna ba da haka mun rinka tuna hadarin wannan rana duk abin da muka yi akwai ranar kindillaji inji bahaushe ranar da rigar mai gari ta bata a wani hadisin na muslim manzo allah yace ma min amirin yali amra almuslimina thumma la yajhadu lahum wa yansah illa lam yadkhul ma'ahum aljanna babu wani shugaba da zai shugabanci musulmi bai zage ya dage yayi musu abin da ya kamata ba faci in an je lahira ba zai shiga aljanna tare da su ba imam an-nawawi yace abinda ake nufi da ha'inci da almundana shugaba da manzo allah ya faɗa a cikin hadisi yace shine tozarta abinda aka dora masa na amana ta addini ko ta rayuwa abu huraira yana faɗa yace dukkanin wanda aka jibinta masa lamarin al'umman mutane al'umma to an yanka shi ne da kara ba da wuka ba yanka da kara ko bala'i ne duk wani zafin da wanda aka yanka da wuka zai ji inda yanka inda kara aka yanka ka ninkin baninkin sa kake ji da ka shugabanci ba wasa bane shugabanci aiki ne na jajircewa shugabanci amana ce shugabanci bauta ce ga Allah da hidimtawa bayin Allah shefa da yawa daga cikin magabata suke tsoron sa saboda nauyayen da yake kai nauyayen da suke biyo baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi yace innakum satahrisuna alal imara lalle za ku so shugabanci abun so ne shugabanci akwai dadi akwai hidima akwai hutawa akwai alfarma akwai abubuwa da yawa to amma manzo Allah yake wata takunu nadamatan yawmal qiyama amma shugabanci zai zama nadama ga wanda suka yi shi in ba su yi abin da ya dace ba a gobe kiyama sai annabi yake illa man akabaha bi haqqiha wa adda allazi alayhi fiha sai wanda yayi da gaske yayi iya kokarin sa wajen sauke nauyin da Allah subhanahu wataala ya dora masa ya yi mai girma shugaba kai abin da kake iyawa ka dage ka kalli Allah ba ka kalli bayin Allah ba duk abin da kake da shi na rauni sai Allah ya taimaka maka duk lokacin da wani abu ya taso maka kanka kalli kowa ka kalli Allah shi kadai ne zai iya taimakon ka shi kadai ne zai iya maka kuma kai kokari kaga ka sauke nauyin da ya dora maka to wannan ne zai sa taimakon sa ya rinka zuwa maka lokacin da mutum ya zama shugaba ibadarsa ko ake ta ninninka kusancin sa da Allah so ake ya karu neman taimakon sa a wajen Allah so ake ya karu to wannan shine abin da yake sa shugaba ya ci nasara a wajen shugabancin sa abu na kusa da na karshe talakawa suna da haƙƙi ta fuskar shugaban su ya rinka shawartar su yana daga cikin abin da ya dace shugabanni su rinka yi lokaci bayan lokaci a rinka jin shawaran mutanen gari za ku ga shugabannin da suka kware a wajen shugabanci wani lokaci da kansu suke fita suna kewaye a cikin gari su badda kama don su ji yanayin gari yake sayyidina Umar dan Khattab wanda duk lokacin da za a yi magana akan shugabanni na kwarai ana sako shi a cikin a matsayin misali Umar dan Khattab yana canja kamanninsa ya shiga cikin gari da daddare yana jin labarin gari yana jin labarin talakawa yana ganin me ake yi ba tare da kowa ya sani ba to wannan ma yana daga cikin abin da talakawa suke da shi na haƙi akan shugaba neman shawararsu Allah yake da annabi fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum bil amr duk yadda shugaba ya kai da kwakwalwarsa da tunaninsa da hangen nesansa bai kai ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba amma Allah yake da annabi ka nemi shawarar talakawa in an ce ka nemi shawarar wani ba ana nufin daidai yake da kai ba tayu kafi shi to amma ka'idar hankalce shine bi ta fi daya idan ka hada tunaninka da tunanin wani to an sake samun karfi an sake samun haske bisa ga haske to wannan sai yasa abubuwa su rinka kyau masu hikima zance suna cewa mai shawara aikin sa baya baci to sannan yana daga cikin abin da ya zama wajibi akan shugabanni wanda da shi zan rufe shine lalle sauraron koken al'umma akwai abin da ake kira da suna maslaha a cikin sha'anin shugabanci maslaha shine abin da aya bata ce ga yadda za a yi ba hadisi bai ce ga yadda za a yi ba wani shirye-shirye ne da tsare-tsare na gwamnati to a irin wannan yanayi shugabanni ba a so su rinka kafewa a wannan fagen shugaba zai yi kaza amma kazan nan ba nassi ne na Qur'ani ba ba nassi ne na hadisi ba ba wata doka ce ta constitution za a saba mata ba a'a wani abu ne na kwarewar aiki da sanin makamin aiki da dabarun aiki to a irin wannan lokaci shugaba ya taurari ta bakin al'umma idan sun ce a bari a bari idan sun ce ayi ayi wata ran sai da Umar yayi huduba yake cewa daga yau mun gano akwai matsalar rashin aure sadaki yayi tsada kaza 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 daga yau mun yi doka sadaki ba zai wuce kaza ba samari suna takabbara ko Umar ya gama hudubarsa da komai shugaban kasa ya sauko daga munbari yana tafiya sai wata mace ta sha gaban Umar ta tare shi tace kai Umar kai ne zaka tauye mana haƙin da Allah ya bamu Allah ya ce a bamu kudi ba iyaka wajen aure kai kuma kace kaza za a bamu sai ta karanto masa ayoyin da suke nuna akan sadaki bai da iyaka wa ataitum ihdahun qintaran sai Umar ya ce to fa hudu ba ta dawo sabuwa sai yace wannan maganar wannan matar maganar ta fita kowa ta fi ni hujja ta fi ni dalili dan haka wannan dokar an soke ta da yawa daga cikin shugabanni an kai su an baro su an nuna musu su dawo su ce ba haka ba ko su dawo su ce sun janye ko su dawo su ce sun faka kaskanci ne ba kaskanci bane Bahaushe ya yana da wani karin magana da yake cewa wai dattijo baya magana biyu Malam Abubakar Gumi Allah ya ji kansa da rahama ya gyara wannan karin magana yace a'a kyawun dattijo magana dubu ba magana biyu ba mallam wata rana mallam yana karatu yayi magana jiya yau sai yazo ya warware ta kace a mallam kyawun dattijo fa magana da yace a magana biyu aiki kad dattijo shine yau in ka fada gobe sai kaga ba daidai bane kai me gyara shine cikar dattijo in dai a qur'ani ana nasikh wal mansukh to kai waye ba za ka yi nasikh wal mansukh ba daka lalle shuwa gabanni wani lokaci zaka ga sai a zo ai ta fada da talakawa akan abin da ba nassi bane ba wani abu ne da ya taka karaya karya ba in ka ce na fasa ba wani abu da zai rage ka Allah madaukakin sarki ya jan gora da girma shugaban karamar hukuma na Ikara local government da dukkan sauran shuwa gabannin kananan hukumomi na wannan jiha da ma na sauran jihohin mu na wannan kasa ne albarka muna fatan Allah ya sa ku shiga office asa Allah kada ya bar ku da iyawan Allah kada ya bar ku da iyawan ya ƴan uwa masu albarka duk mutumin da Allah ya tsora masa shugabanci ku tausaya masa ta fuska daya imani yayi karanci a kasashen mu idan mutum ya zama mai mulki da yawan mutane kowa ya tafi wajen bokansa dan ya samu sa'a a kansa wallahi wani lokaci gaba ɗaya canjawa suke yi ba wai dan suna so ba wasu su ba ma dan sun sani ba wani matarsa ta nemi sa'a a kansa, dan sa ya nemi sa'a a kansa, abokinsa, masinjansa, mai zuwa neman kwangila duk a rikita shi da tsafi. Shi yasa sai ku ga da kun san su da wata kala, yanzu kuma sun canja sun zama wasu iri. To ya ne girma shugaban karamar hukuma, wallahi a yanzu kafi buƙatar zikirin safa da yamma, a yanzu kafi buƙatar zuwa sallar jami'i akan lokaci, a yanzu kafi buƙatar azumin litinin da alhamin, a yanzu kafi buƙatar yawan karatun alƙur'ani musamman suratul baqara. Wallahi in ba haka ba za a shaka musulla ta saukatawa, wallahi za a shaka musulla. Najeriya ƙasa ce ta tare da dukkan girmamawa, wallahi tsoron Allah mu kaɗan ne. Mutane suna fita, wasu ƙasashe suna zuwa a nemi su baƙin tsafi don su cimma wasu buƙatunsu na duniya. To da ka san akwai wannan ƙalubalen, na san ka sani, ka ƙara sani, ka ƙara jajircewa, ka kusanci Allah subhanahu wa ta'ala. Mu ne maka fatan alkhairi da dukkanin sauran shugabanni. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ba zai ba, da bisa, don zagaya da shi.